Yau a hedikwatar tarayyar Najeriya Abuja a fadar gwamnati an yi tattaunawa ta musamman tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma takwaransa na Afirka ta Kudu shugaba Cyril Ramaphosa wanda a karo na farko yake ziyarar Najeriya a daya da cikin muhimman kasashen Afirka da yake ganin cewa akwai tarihi mai zurfin gaske dangane da mu'amala da kuma taimako na Najeriya wurin gwagwarmayar samun yancin kai na 'yan ƙasar Afirka ta Kudu. Shugabannin da ya kamar yadda suka bayyana da suna gana da manema labaru sun tattauna akan al'amuran da suka shafi tsaro, sun tattauna akan zamantakewa da kasuwanci da kuma saka jari tsakanin kasashen biyu da kuma fitowa da wani tsari na musamman wanda zai kawo daidaito tsakanin ƙasa da ƙasa wurin gudanar da sha'ani na bunƙasa cinikayya da tattalin arziki domin inganta rayuwar al'umman Najeriya da na Afirka ta Kudu. A lokacin da suna ganawa da manema labaru, shugaban Afirka ta Kudu ya bayyana wurin amsa ta tambaya game da kashe-kashen da ake zargin 'yan ƙasarsa suna wa 'yan Najeriya cewa wannan lalura ce ta ta'addanci ko kuma aikata babban laifi, amma ba magana ce da wai ana kashe 'yan Najeriya domin 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suna kyamarsu ko kuma suna da wata lalura da su ba.
There have been quite a number of incidents in our country.
Yace ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummarmu da muke sa ido daga ɓangaren cewar aikata miyagun laifuka ne da 'yan Afirka mu ta Kudu suke wa waɗansu 'yan Najeriya da ma sauran 'yan wasu ƙasashe na waje. Don haka ne gwamnatin Afirka ta Kudu take ɗaukar matakan cewa ta tabbatar da ta gudanar cikakken bincike, ta gano kuma ta hukunta duk waɗanda suke da hannu a wannan aiki na aika-aika wanda yake neman ya kawo mummunan fahimta tsakanin al'ummarmu. Yana mai cewa dokar Afirka ta Kudu ba ta wasa ko kaɗan wurin tabbatar da ta hukunta duk wani wanda aka samu da aikata babba ko kuma ƙaramin laifi. Shi kuwa wurin amsa tashi tambaya, shugaba Muhammadu Buhari an nemi ya yi bayani ne ko lokaci ya yi da zai rattaba hannu na wani ƙuduri na cinikayya da ake ta neman Najeriya ta sanya hannu tsakanin da ƙasashen Afirka, amma Najeriya aka ga ta ƙememe ba ta rattaba hannu a kai ba. A gurin amsa tambayar, shugaba Muhammadu Buhari sai da ya fara da ba'a inda yake cewa
I'm very careful about what I sign. Well, I see my checkbook.
Muhammadu Buhari ya ce ina taka tsantsan gurin rattaba hannuna ko a littafin kuɗina na banki ko yarjejeniya musamman ta ƙasa da ƙasa. Kamar yadda shugaban Afirka ta Kudu yake ce mana, muna da lalurori bai ɗaya irin na rashin aiki ga matasanmu da kuma talauci ga al'umma da kuma duban hanyoyin da za mu bi domin kawo sa'ida ga al'ummarmu. Amma ganin cewar sha'ani na kasuwanci idan aka buɗa shi zai iya sanya namu masana'antu su ƙuntata ko kuma al'umman mu su rasa wasu ayyuka na muhimmi da za su yi domin yaƙar talauci da kuma samar da aiki gare su. Ya sai muke hattara kada mu buɗe wata kasuwarmu da za ta zo ta mamaye a Najeriya ta yadda masana'antunmu da sauran ɓangarorin samar da ayyukan yi za su ƙuntata. Amma nan ba da jimawa ba, idan aka warware irin waɗannan matsalolin, in ji shugaba Muhammadu Buhari, to zai gaggauta wani rattaba hannu a wannan ƙudurin.
I will soon sign it. Thank you very much.
A yanzu dai shugabannin guda biyu sun ba da tabbacin cewa wani lokaci a wannan shekarar shugaba Muhammadu Buhari zai ziyarci Afirka ta Kudu domin sanya hannu a kan yarjejeniyar da za a tsara ta ƙasa da ƙasa domin duban hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma duban hanyoyin da Afirka ta Kudu za ta shiga wurin maganar haƙan mai ko kuma sarrafa shi a Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.